بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
Gambar ayat dia apa? Ya, gambar ayat dia. Ayat ini begini. Yana jam barakai
i'lamu anna allaha shadidul ikabi wa anna allaha ghafurur rahim.
A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna hadaka al-hadis kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha wa kullu bidatin dalalah. Wa alaikum muslimin, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amma muka saba da mu cigaba da karatun mu na Al-Qur'ani mai sarki. Wannan masallaci mai albarka na kofar mai girma sarkin nan ba. Yau insha Allah za mu tashi aya 98. Jiya mun tashi mun kwana aya 97 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Maida. Chasa ingo haka nace? Chasa inda takwas. Yauwa, a jiya mun kana aya ta 97 inda Allah madaukakin sarki ya mana bayanin ɗakin Ka'aba, da yanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama amana ga dukkan al'umma, ba lalle kawai al'umman musulmi ba, duk wanda yake kewaye da gurin Allah madaukakin sarki ya bashi nau'i na natsuwa da kwanciyar hankali da albarka da kuma yalwa da ni'ima na abinci da sauransu. Allah madaukakin sarki ya yi takaffulin wannan. Da ƙarshe muka bayani cewa wannan amana irada shar'iyya ce, ba irada kauniya ba, da haka kowane musulmi yana da haƙƙin ya ga cewa wannan guri na Makka guri ne wanda yake mai amana, kuma kowane mutum ɗaya zai iya kawo matsala a gurin, duk da cewa Allah ya karkatar da zuciyar mutane wajen wato kenan girmama wannan guri din. To bayan da Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani wannan bayani, sai ya ci gaba da cewa ilamu anna Allaha shadidul iqabi, lalle ku san cewa Allah madaukakin sarki mai tsananin uquba ne, wa anna Allaha ghafurur rahim, kuma lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai. Can a ƙarshe da muka ce zaman Makka gari ne mai amana, irada shar'iyya ce, shine Allah ne ya kallafa mutane cewa shari'a haka ne kamata ta zama. A shari'ance Makka guri ne wanda ya kamata ya zama amana. A shari'ance Makka guri ne wanda ya kamata ya zama babu yunwa a cikinsa, ana kawo kowane irin abinci. A shari'ance ya kamata ya zama gurin zaman lafiya. Saboda al'umma musulmi suna aka dora musu kawo wa wannan abubuwa din. To idan mutum ya ta'adda, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, duk wanda ya ce zai ta'addance a Makka ya kawo matsala, ya tada hankalin mutanen da suke wannan garin ko mutanen da suke cikin wannan harami mai alfarma, to Allah madaukakin sarki ya yi alkawari ya ce nuzikum minani azaban aliman, ko za mu dandana masa azaba wadda take mai tsananin radadi. Kenan kaga mutum zai iya kawo matsala a Makka kamar yadda muka bayani, amma fa Allah madaukakin sarki ba zai kyale shi ba. Wannan kenan. Nan kuma a damfare da wannan aya sai ce ilamu anna Allaha shadidul iqami, lalle ku san cewa Allah mai tsananin uquba ne. Kenan da wani mutum zai je garin Makka ya kawo musu fitina, ya kawo tashin hankali, ya kawo rashin zaman lafiya, ko ya kawo yunwa ko wani abu, to ya sani cewa Allah zai yi masa azaba. Don haka shi sa wannan ayan immediately sai ke bayan waccan ilamu anna Allaha shadidul iqami, lalle ku san cewa Allah madaukakin sarki mai tsananin wato kenan uquba ne. sannan sai ya ce wa Allah ghafurur rahim, kuma lalle Allah mai yawan gafara ne, kuma mai jin kai. Da mutum zai yi kokarin kawowa zaman lafiya a garin, da abincin da za a ci a garin, da ruwan da za a sha a garin, da duk abin da zai kawo amanan mutane a garin, kamar yadda Allah ya ce ya sanya gurin ya zama kiyaman linnasi, sadaka sai zama yayi contributing nasa, wato kidan gudunmawar wajen zamar da haramin Makka ya zama kiyaman linnasi, to ya sani cewa Allah ghafurur rahim, mai yawan gafara ne, mai yawan wato kenan jin kai ne. To mu je mallam.
Ma ala ar-rasul illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
Allah madaukakin sarki yace ya sanya Makka ya zama guri ne wato kenan na hutawan musulmi da kuma samun amana da gujewar yunwa da sauransu da duk wani ni'ima da kwanciyar hankali, ya sanya wannan guri hakan nan. Ya kuma yi bayani a cikin Alkur'ani dalla dalla, ya kuma nuna cewa zaman lafiyar Allah ya dora ma mutane ne su su kawo wannan a shari'ance. Kuma ya ce idan mutum ya kawo matsala a cikin garin Makka, Allah ba zai kyale shi ba, zai azabtar da shi. In mutum ya kawo amana a cikin Makka, Allah madaukakin sarki zai gafarta masa. Sannan sai ya ce ma ala rasuli illa al-balag, to fa dan sako babu abin da yake kansa sama da isar. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar cewa wannan gari Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama harami. To haka yake cewa mutane, Allahumma inna ibrahima harrama makkata wa inni haramtu al-madinata ma baina labataiha. Ya Allah, jama'a ku sani cewa annabi Ibrahim shine ya sa Makka ta zama harami, don haka ya sanar da mutane cewa Makka harami ne. Don haka har yake cewa fala tuqta ashjaraha, ba halatta a sare bishiya a Makka ba, wala khala'iha, ba kamata a halatta a yanki ciyawa a Makka ba. Har Abbas baffansa yake cewa ya Rasulullahi illa al-izkir, ya Rasulullah a kyale mu mu yanki izkir, saboda in an yi mutuwa, in mun tona kabari, shine muke sanyawa, in mun je da itatuwa izkir muke sa mu rufe wannan gurin, saboda haka kar a haramta wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa al-izkira, sai dai izkir din, to shi an yadda wato kenan za a iya yankan sa. Wani abu ne mai kaman gamba ko kaman tsauri haka, za a iya yankan sa a zuba a rufe, ta haka yankan sa ba matsala bane. Saboda haka ya isar da wannan, sai ya ce babu abin da yake kan dan sako illa al-balagh, ba cewa to kenan ya isar da sako. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako. Sannan bayan wannan aya kuma har yanzu za ta iya daukan cewa addinin musulunci gaba daya sako ne wanda Allah ya aika wa mutane. Sannan Allah madaukakin sarki ya aika annabawa daya bayan daya da sakonni kala kala, sai ya cikance da wannan annabin a matsayin sa na khatimul anbiya'i, annabin cikamakon annabawa. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako, ya bar haƙƙin ida sakon akan al'umma. Sauraka kowa wanda Allah ya sanar da shi wani abu na ayan alqur'ani, ko wani abu na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma wani abu na ilimi da ya shafi addini, na fiqhu ne ko na lugha ko balaga ko wani abu, to dole ya isar da shi a na baya. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyuballighu shahidu minkum al-ghaiba, wanda yake nan a cikin ku ya ji abin da na faɗa, to ya sanar da wanda baya nan. Kuma da haka ne addinin musulunci zai ci gaba. Don haka shi yasa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nabiyya ba'di, daga kaina babu wani annabi da za a saki aikowa, kuma ba za a saki aikowa wani manzo ba. Don haka wannan addinin wato kenan ɗan addinin ne aka ɗora musu isar da wato kenan, to Allah sakara kai, aka ɗora musu ɗawainiyar isar da wato kenan wannan saƙon na addinin musulunci. Shi yasa malamai suka tsayu a faɗin duniya baki ɗaya wajen karantar da mutane alƙur'ani, wajen karantar da mutane sunna, wajen karantar da mutane addini, ilimin fiqhu, ilimin hadisi, ilimin mai da sauransu. Saboda me? A isar. Idan mutum ya isar abin da ya sani, shikenan ya riga ya gama iyaka nasa. In alaika illa al-balagh, babu abin da yake kanka sai wato kenan isarwa. Har yanzu wannan aya tana nuna mana cewa shiriya a hannun Allah madaukakin sarki take. Dan ka isar kai dai ka sauke nauyi, amma mutane su karba wannan ko ba naka bane na Ubangiji ne, kai akan abin da yake kanka ba kai bane face isarwa. Don haka duk mutumin da ya san wani abu wajibi ya isar. In ya isar kuwa ina alaika illal balako, daka shine ka isar. Wa alaina alhisab, mu ko mu ne za mu yi hisabi. Saboda haka shiriya a hannun Allah madaukakin sarki take. Inda shiriya a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama take, wato kenan da waɗansu mutane ba za su mutu suna kafirai ba, musamman irin su mafansa Abu Talibi. Allah madaukakin sarki duk da ya ce masa innaka wa innaka la tahdi go ila siratil mustaqim, lalle kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya. Abinda malaman tafsiri suka ce hidayati irshadin, shiryarwa ne na nusarwa. Zaka nusar wa mutane, zaka nusar da mutane kan hanya ga abinda Allah yake so, ga abinda Allah madaukakin sarki ya hana, ga abinda musulunci yake so, ga abinda musulunci baya so. Wannan ka shiryar da mutane, ka nuna musu ga hanya. Saboda haka faman sha'a falyu'min wa sha'a falyakfur, amma hidaya ta tawfiki wannan a hannun Allah madaukakin sarki take. Allah madaukakin sarki shine yake hadiman ya sha'u ila siratil mustaqim, shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga wato kenan hanya wadda take madaidaiciya. Don haka akan wannan, in ka faɗi gaskiya ba a karɓa ba, ko ba a fahimce ta ba, ko kuma an faɗa ba a yarda ba, ba damuwar a gare ka, babu matsalar sai ka takura hankalinka cewa dole sai an karɓa. Kai da kake da gaskiya, eh ka faɗi gaskiyar, eh mutane sun ji, eh to kuma sun ce ba sa so, shikenan. Kai naka menene? Albalag ma ala rasul illa balagul mubin, babu da yake kan manzon face isarwa wanda yake bayyana ne, kuma ka riga ka isar. Sannan saka bar su da Ubangijin su. Allah ya jarrabi annabawa da manzanni, wayansu da suka isar da sako sai aka karba, wayansu da suka isar da sako sai aka ki karba, amma kowanne su ya idar. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa uridat alayyal umam, an gitto min da al'ummomi ranar tashin alkiyama yayin da za su zo gaban Allah madaukakin sarki. Fara'aitu nabiyan, sai naga wani mutum wa ma'ahu rajulani, mutum biyu ne kawai suka yi, wani annabi, naga wani annabi tare da shi mutum biyu ne. Don haka da ya zo duniya ya ɓata shekara da shekaru yana wa'azi har ya gama, mutum biyu ne kawai suka yadda da shi. Naga wani annabi mutum ɗaya ne tal ya bi shi har ya zo ya gama yayinsa, har ya mutu ya bar duniya ya gama faɗan gaskiyar tasa, yana sabon sakon Allah, mutum ɗaya ne kawai ya yadda da shi. Ta aka ranar lahira da shi da mutum ɗayansa za su zo su gaban Allah madaukakin sarki, amma sai ya sami su tafi aljannan su. Wanda kuma da mutanansa guda biyu, daga ƙarshe sai ya ce wa ra'aitu nabiyyan laysa ma'ahu ahadu, na ga wani annabi ma wallahi ba ko mutum ɗaya, babu ko mutum ɗaya. Duk wanda ya karanta tarihin annabi alayhi sa'u da kuma Ilyas zai sha abin mamaki. Ilyas har ya gama wa'azinsa ya tafi, banda Alayhi Sa'u ba da ya karbi wa'azinsa. Shi kuma bayan ya tafi Alayhi Sa'u sai aka zama da shi annabi. To shi ma yanzu annabi ne mai zaman kansa, don haka Ilyas da wa zai tafi aljanna? Sai shi dai zai tafi. Shi ma Alayhi Sa'u har ya gama babu, sai dai shekara biyar a cikin jeji ana neman sa wanted dead or alive. Ya fito cikin mutane ma bai isa ba. Wallahi bai isa ba. Ka gani? Saboda haka haka shi ma ya kare rayuwarsa, dan haka shi ma shi zai haka shi dai zai tafi. Lut alayhi salatu wassalam, wane ne bishi? Ƴaƴansa mata guda biyu. Kawai su ne. Uwar su ma cewa tai ba za ta bi su ba. Ta koma ta bi mutananta. Saboda haka kaga ba abin bane. Saboda haka yanzu to kai malami ne, ka jawo hadisi, ka jawo aya, an ki karba sai ka ce dole sai mutane sun karba? Ba zai yiwu ba. In Allah ya yi musu taufiki sun karba, falilal alhamdu wal minnatu. Idan kuwa ya kasance ɗayan biyun ne, sai ka ɗauki kanka cikin wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe su irin yadda ya jarrabe wa'annan annabawa. Ba za ka tilasta wa mutane dole sai sun karba ba, amma fa ka za ka tilasta wa kanka wajen ka isar, kuma kai iyan kokarin ka isar, tunda an ce illal balag al mubin, ko isarwa wanda yake bayyananne. to da mutane za su fahimci hakan nan da babu bukatar sai ka tilastawa mutane babu bukatar ko sai ka yi kokari ka yi justifying gaskiyar ka a'a Allah ya kaddara su fahimci abu shikenan wallahi ya'lamu lalle Allah madaukakin sarki shine yake sanada ma tubduna duk abinda kuka bayyana a fili a wajen isar da sako duk abinda ka fada wa mutane kai bayanin sa Allah madaukakin sarki ya san wannan wa ma taktumuna da abinda kuka boye a cikin zuciyanku na wajen isar sako Allah madaukakin sarki ya sani ko kuma Allah madaukakin sarki ya san abinda kuke boyewa na munafircin cutar da garin Makka dan kar ya zama gari mai amana da abinda wato kenan kuka bayyana a fili duka wannan Allah madaukakin sarki ya sani to mu je mallan
qul la yastawi al-khabis wat-tayyib wa law a'jabaka kathratul kabir fattaqullaha ya ulul albab la'allakum tuflihun
to Allah madaukakin sarki yace qul la yastawi al-khabis wat-tayyib ka gaya musu da mummunan abu da kikkiawa abu ba za su zama daidai ba walau a'jabaka kathratul khabith ko da yawan wato mummunan ya baka sha'awa ko ya kayatar da kai ko ya dauki hankalinka ko ya shalle ka amma dai da mummuna da kikkiawa wa'annan abubuwa guda daya guda biyu za su zama wato kina abu guda daya ba za su zama daidai ba za su yi daidai ba fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulul albabi ya kuma su hankula lalla ku tuflihuna ko kwa samu wato kenan falaha da samun tsira gobe kiyama anan malamai suka ce al-khabis da tayyib din nan abubuwa ne guda biyu da ya kamata mu la'akari su khabis shine abu mummuna duk abu mummuna ana kiransa al-khabis tayyib shine abu kikkiawa duk abu wanda yake kikkiawa wannan ana kiransa wato kenan shine tayyib to kana ga wannan zasu abina zasu zama daidai wannan kikkiawa ne wannan mummuna ne zasu zama daidai wannan kuma hissan wa ma'ana idan muka ce hissan wa ma'ana shine abinda muke iya kallo zahiri da abinda bamu iya kallo zahiri wasu malamai suka ce abinda ake nufi da al-khabith wa tayyib ana nufin halal da haram da wanda yake halal da abinda yake haram ba za su zama daidai ba za su zama daidai ba za su zama daidai ba saboda haka halal shine halal haram kuma wato kenan ita ce haram ba za su zama daidai ba malam Siddi yace abinda ake nufi da al-khabith wa tayyib da mumini da kafiri za su zama daidai ba za su taba zama daidai ba don haka duk inda mumini yake ya sha bamban da kafiri wani kaulin yace a'a al-khabith da tayyib abinda ake nufi wato kenan shine da mumini da mai saban Allah wannan kullun yana karatun al-Qur'ani yana sallah wannan kullun yana gidan magajiya yana kwamfada dan Allah za su zama daya ko da musulmai ne kaga ba za su zama wato kenan daya ba ko kuma ana nufin ar-radi' wal jayyid ar-radi' wal jayyid jayyid shine abu mai kyau radi' kuma shine wato kenan gurbatacce gurbatacce shine ake kira sa forgery da original da kuma forgery ya ake fassara radi' da Hausa ne forgery me yana ake kira sa abin da yake wato kenan ba na asali ba jebu yawa da jebu da kikkiawan abu na asali da kuma jebu kaga wato kenan ba za su taba zama wato kenan daya ba to kaga wa'annan duka Allah madaukakin sarki ya abira dus ya bambanta su wato kenan cewa wannan da wannan ba za su taba zama wato kenan daya ba Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane hakan kaga wannan abubuwa da wanda suke na zahiri ma'anan kuma shine ayyukan alkhairi da mummunan aiki ba za su zama zama wato kenan daya ba ba za su zama daya ba saboda haka yanzu ko rabu ake zaka zamu hankalin kowa idan sa ina ne abin ya fi yawa ina ne abin da ya fi yawa amma ba kowa din da yake zama ya yi tunanin wanne ne halal ba komin yawan tarin wannan mummuna komin yawan sa to wannan dan kadan wanda yake mai kyau kuma halal to ya fi shi wanda yake kallon ya yanzu misali a ce a tsartan nama wanda yake rubabbe ga mai kyau wanne ne yafi sadaka tayyib shine abinda zai rika zai tabbata yana karuwa wannan kuma shine wanda bai da asali wata rana watan sai ka neme shi ka rasa ya lalace ba zai kai saboda bai da albarka yanzu misali wanda kullun raka'a biyu yake wannan kuma kullun aiki yake na sabo mai tudun yawa wani ne zai amfani wani ranar tashin alkiyama kaga mai dan kadan ne ko kuma a ce dukiya a zahiri wannan kullun naira 20 yake samu amma ta halal wannan kullun miliyan yake samu amma ta haram haram ce fiye haram to idan suka tafi wannan ya ci gaba da neman wannan yana samu wannan ya ci gaba da kowa ya hakura da nasa in tafiya ta yi tafiya watan wata rana sai ka zo ka ga mai wannan din shine abin da zai dore wannan akwai ranan da rana ɗaya musiba za ta zo ta sai ta da gargaza wannan abu ko ja alhaqu wa zahaqa albatil idan gaskiya ta zo ta sai ka ga abin ya rushe ka neme shi ka rasa sau da yawa za ka ga mutum ya tara dukiya mai yawa wanda ba za ka taba tsammanin hankali zai tunanin za ta kare ba bayan rayuwarsa sai ka ga ƴaƴansa cikin damuwa wanda kuma ya dora su akan abu a hankali har suka tara na halal wannan kuma shine za ka ga wato kenan ya dore bari ba da wani misali a zamanin khalifa wannan sunansa ne Abu Ja'far al-Mansur kusan su ne wanda suka yi juyin mulki a daular Banu Umayya haka ne a daular Banu Umayya su suka juyin mulki suka karɓi mulki ya hau kan khalifa ya zama shine amirul mu'minina yana zanne akan kujera duk abu an masa mubaya'a an kauda daular Umayya jama'a wanda ya zo ya ɗanka daɗe amirul mu'minina Allah ya ja zamani Allah ya kiyaye Allah ya addu'a wannan ma ya zo ana ta mubaya'a ana ta masa tahani'a kowa yana ta masa tahani'a akwai wani babban malami ana ce masa muqatil ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi ibn Mas'ud sai ga muqatil ya shigo daga ganin muqatil yana shigowa sai ya ce kaga wannan mutumin zai zo shi wallahi zai daga mana hankali yanzu na cikin zaman farin ciki da kwanciyar hankali zai zo ya takura mana ke da ganin sa saboda su mutanen alkhairi ya riga an san su duk inda suke gaskiya za su fada duk wanda yake duba tafsirin Ibn Kathir zaka ga kusan kalla ayar da baka ga an kawo fassaran da muqatil ya fassara wannan kalmar ko wannan ayar ba yace muqatil ya ce kaza mujahid ya ce kaza muqatil ya ce kaza mujahid ya ce kaza to sai muqatil ya shiga ce wallahi inna hadha la yukaddiru alaina zai rusa mana wannan farin cikin da muke ciki sai ya ce wala ubadi annahu bari zan yi maganin sa ni zan fara maganin sa ma da ya shigo ce akramallahu amiral mu'minina Allah taya ka riko Allah za albarka sai ce dan malam mukatil wannan zan da zuwa a dan yi mana wa'azi mana ka san harkar mulki dole sai azu na ji da ma wa'azi yake so ko to a dan yi mana wa'azi sai ce to ya amiral mu'minina mai maka wa'azi da abin da naji ko da abin da na gani yace a to ban gane wannan abu ibarar ta ka yace ka san kunne abubuwan da yaji ya ninninka abin da ido ya gani ido yana ta kaitowa da iyaka abinda ya gani amma kunne zai ji maka abinda ya shekara dubu baya zai ji abinda na wasu garuruwa ne na wannan zamanin wanda bai gansu ba amma ido sai dai ta kaita iyaka abinda da haka maza sai amiru mai ya ce a iya da abinda ka gani kaga an takura madda doko zaura ya ce wato shi kenan ya ce masa ya amiral mu'minina Umar bin Abdul Aziz yayi amiral mu'minina yayi khalifanci a lokacin da ya mutu abinda na gani da ido na abinda ya bari gado dinari 18 din nan aka dauki dinari 5 aka yi hidimar kabarinsa da hidimar binne shi aka dauki dinari hudu aka yi menene yace kokolata ta manta amma dai nan dinari biyar nan dinari hudu sola dinari nawa sola dinari tara to wannan dinari tara shine abin da ya bar gado a matarsa da matansa da ƴaƴansa matarsa da ƴaƴansa abin da suka gada kenan sannan sai yace kuma akwai wannan ɗaya daga cikin kalifofin Bani Umayyan nan ba sunansa ne na mata sunan sunan ya zo mun da Abinadab ya ce ba Haruna Rashid ba ne ɗaya daga cikin kalifofin na Bani Umayyan nan ya ce shi ma ya yi mulki ya ce da ya mutu abinda ya bari kowace mace ɗaya ta mallaka a cikin matansa dinari 320 dinari 320 dinari na wancan lokacin 320 din nan rabon mace ɗaya ne su kuma su su hudu ne da haka matan nawa suka samu kenan 320 go times 4 in kai lissafi shine zai baka thumunin dukiyarsa tunda mata gaba ɗaya sun yi sharaka a thumuni ne saboda haka nawa ne ya rage ya ce amma wallahi da idan nan nawa na ga ɗan gidan Umar bin Abdulaziz bayan mutuwar ubansa zai tafi yaƙi rundunan da mutanen da suka raka shi suka tafi tare da shi dawaki sun fi dubu duk inda zai je mutane binsu suke yi a matsayin mutum kirki abin nan ubansa ma bai bar masa komai ba na ga kuma ɗan gidan wannan ɗaya khalifan a wannan ranar the same day da na ga wannan abin na ga ɗan wannan khalifa a kan titi yana roƙon abin da zai ci sai ce wani abin da na gani da idona ne nake gaya maka me yasa haka kaga wancan tarin dukiyar da aka tara ta wannan malami muqatil yana zargi akwai kabir a cikin ta wannan dan karami da aka bari din nan shine tsayi saboda haka malamai suke cewa kar mutum kullun idan sa ya rufe akan yawa duk abu da ba na halal ba mutum ya rufe idan sa kawai akan sa dan kadan da dai samu na halal wannan shine ake kira sa tayyib shine zai zama mai albarka kuma shine zai bi ka ya bi zuriya ya bi iyalai ya bi kai idan rububi ta yawa ko rububi yayi yawa zaka ga wato ai ta duwa kamo nan kamo can kamo can kamo can amma wallahi daga baya sai ka rushe sai kuma lalace sai lalace wannan misalan waki ga sunan kaca 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 yanzu ya yin shatima a cikin garin Agare sai su tare a caba su hausu tafi ina kudin ci abin wanda mutumin da zai iya ja da gwamnati jihar Bauchi ga dai ina duke take irin su latu addu'a latu hutsa an ce a jisa rajiya ta zuwa gidan gwamnati a Bauchi zai je ya yi maula haka ana shi shiga ina duke da ya tara eh malaka challa kafin ya mutu sai da ya zama abin nan to saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mutane kul la yastawil khabithu wa tayyib ka gaya musu da mummunan abu da kyakkyawan abu wallahi ba su ta zama wato ke daidai ba ba su zama daidai ba don haka ko da kuwa yawan wannan abu mai yawan ya baka sha'awa dan Allah gudan sun tara kudi da mulki da komai a takarda da duk inda suka ji su ake abin amma wannan lokacin shi abu duk ya tafi kaman wani kaman iskar fetur fu kawai abin ya tafi Allah madaukakin sarki ya sauka dan haka fatakullahu kuji tsoron Allah ya ulul albabi ya ku masu abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa arziki an riga an raba shi dan haka yace fatakullahu wa ajmilu fi talabi kuji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema ai ma'ana ku yi nema ta hanyar halal duk iyaka abin da aka rubuta zaka same shi dan haka ka ji tsoron Allah a wajen neman in ka yi gadara ma halal din za ta zo ta same ka amma kai hankuri a wajen haram to in ka samu ka samu wato kenan matsala kenan la'allakum tuflihuna ko ka samu rabota kaga anan sai allaka rabauta dabin abu mai kyau ba dabin abun da yake mummuna ba wallahi ta'ala alam to mu jama'a
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم
الله أكبر كذلك يا أيها الذين آمنوا ياكم أصو إيماني la tasalu an ashiya kada ku kuskura ku rika tayin tambaya akan wasu abubuwan da in tubda lakum in aka fito muku da su fili ta su uku za su muna na muku rai za su daga muku hankali za su taya muku da wato kira su hana ku bacci saboda matsalar da take tattare da su wa in tasalu an hina yanzal alquran amma in kuka yi tambaya akan ta lokacin da ake sauka da alqurani fa tubda lakum wallahi za a bayyana muku da ita za a fitar da ita fili din afa Allahu anha Allah madaukakin sarki ya riga ya yafi a cikin wannan za ka bi kamata ku tono ta ba wallahu ghafurun lalle Allah mai yawan gafara ne halimi wanda yake kuma mai sanyin lamura kaga wannan kitabi ne ga mu'mini ana hana su yin tambaya akan abinda wato da halin mai haushi yake cewa tambayar kaka aka yi kaka haife ka da zaka yi ka tambaye mutum kaka aka yi aka haife shi duk tambayar da bata da amfani kar ku yi ta kada ku yi ta wasu malamai suka ce wannan ayan ta sauka ne lokacin da sahabbai suke yawan tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suke yawan tambaya suka yawan tambaya suka ce a'a ku rage tambayar ku yi tambaya wadda take mai amfani ba kuma kowace irin tambaya ba tambayar kurewa ba ai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi da yawa suka ce in ya isa ya kaza in ya isa ya kaza in ya isa ya kaza ko yawa daga gashi suka ce masa ko sun ga ya hau sama ba za su yarda da shi ba ko ba su sai masa ubangijin kai mana kaza ubangijin kai mana kaza to tambayoyin suka yi yawa shine sai aka saukar da wannan aya ya ayyuha allazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ya ku masu imani kada ku rika yin tambayoyin abubuwan da in an bayyana muku su a fili za ta muna naku wasu kuma suka ce a'a akwai lokacin da takurawa akan tambayar da bata da amfani yayi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam har hankalin sa ya tashi kai washe gari sai ya fito masallaci ya hau kan minbari yace gani na akan minbari wallahi duk tambayar da aka min yau an sai na bada ansar ta duk irin tambayar da za a yi sai na bada ansar ta to wani sahabi sai ya tashi sai ya ce waye babana yace babanka shine Huzafa alhali kuma kowa ya san ga babansa a zauna cikin jama'a yace wallahi ba shine babanka ba babanka shine Huzafa mahaifiyarsa ta jawo shi gefe tace wallahi ban taba ganin damaran ladabi kaman ka ba ana zaman lafiya ka sani ko kuma ga taje ta danyi abinta a jahiliya ka zo ka kunyata ta a cikin jama'a wallahi ko ya jingina ne da bakin mutumin Habasha zan dauka dan sahabi ne an yi zama maka da shi an yi yakin Badar an yi Uhud an yi menene ake kiransa Abdullahi ibn Huzafa daga nan ake kiransa Abdullahi ibn Huzafa amma da can ba a san Huzafa ne babansa ba wani kuma yace ya Rasulullah aina ana ni kuma fa ina ne mako ba yace finnari yace wuta sayyidina Umar hankalinsa sai ya tashi ya zo ya ce hana tambaye ce radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka rufe kofar tambayoyi a wannan lokacin saboda haka sai suka ce kedan ashe tambayar da abin da ba a yi ba dan haka akan wannan Abdullahi dan Abbas in ka tambaye shi akan abu zai ce abin ya faru ne in ka ce ya faru sai baka ansa in ka ce bai faru ba sai ya ce to kai hakuri sai nan da ya faru sai ka zo sai mu baka ansa haka Anas dan Malik yake in ka imamu na Malik akramakallahu idan akuya ta fada a rijiya ta ribe guga nawa za mu ja ce ta fada ne ce abu ta fashi to ran da ta fada din ta ribe sai ka zo ka sai mu baka ansa sai a baka ansa to irin waɗannan tambayoyi ake hanawa la tasalu an ashiya'a in tabda lakum amma kuma kaga abin da zai tabbatar maka cewa irin wannan ne Allah madaukakin sarki a wata aya ce fasalu ala zikr, ku tambayi wanda suka sani. Kaga kenan ba tambaya mujarradin ta aka hana ba, tambayan da za ta yi amfani, ma'ana tambaya akan abubuwa na addini wanda za su amfane ka ko kuma su amfani al'umma, to su wannan ba abin nan ba. Amma tambayar ka aka yi aka haife ka, to wannan aka ce ku daina, wanda in tibda lakum tasawukum, in aka bayyana da ku za ta abin nan. Kaga wannan masu tambaya guda biyun nan, kaga kowane abin bai masa dadi ba. Tunda mahaifiyar wani Abdullahi ibn Huzafa ta ce masa, ma ra'aitu ibnan a aqu minka, ban taba ganin da mai saba wa iyaye kamar ka ba. Tace ala law qarafat ummuka ma tuqarifuhu nisaul jahiliya, inda a ce kana ga inda mamanka ta je ta dan irin abubuwan da matan jahiliya suke yi, akunta tabdahu ha ma wannan zaka zo ka kunyata ta a gaban mutane? Sai ce mata, kwanta da hankali ke, wallahi law nasabani ila rajulin aswad lan tasabtu ilayhi. Ai kaga mahaifiyar bata ji dadi ba a cikin jama'a, ga gurin taron maza, ga gurin taron mata, ta taso ta zo ta kira shi, tace masa, ban ji dadin tambayan da kai ba, ban ji dadi, kana so ka tono min abin da ne a cikin jahiliya, yanzu kuma mun riga mun musulunta, ban ji dadi ba. Kaga mahaifiyar bata ji dadi ba, shi ma kuma ba zai ji dadi ba. Kuma dole haka ya sallama, yace to ya na iya, mun ma ce wai wani bakin mutum ne ubana, na yarda saboda biyayyar su. Amma kaga wancan kashi ta sai karshen ta mashi shuru bai. Aina ana ya rasulullahi ya tafi nar. Ko? Kaga wannan da ci daga alama ya nuna cewa Allah munafiki ne. A cikin musulman ba imani ne na Allah da Annabi ba, kuma take Allah madaukakin zake abin nan. Maza. Kuma wannan yana nuna mana muhimmancin manya a cikin al'umma. Ba za su bar matsala ta faru ba. Take Sayyidina Umar ya tashi ya ce kai, an rufe tambaya, radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya. Shikenan. Aka sauko da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan minbari, kuma aka ci gaba da wato kinan sauran harkoki. Wa tasalu anha, in kuka yi tambaya akan ta, hina yunazzalu alquran, lokacin da ake saukar da alquran, tubda lakum, zafi a bayyana muku. Amma anan malaman tafsiri suka ce an haɗin nan da mirin fa ba yana komawa ga wa'incan tambayan da aka hana bane. Wa in tasalu anha, ay an su'ali, in kun yi tambaya akan tambayar da aka ba ku izini akan addini ku tambaya, to sai a bayyana muku. Haɗin yanzu ya ude ilaman, dole akwai takadirin hazzafewa. Ya kuma masu imani, kar ku yi tambaya akan abubuwan da in an tambaye ku za su munana muku. Mahazufi shine ku tambayi abubuwan da za su yi amfani. Wa in tasalu anha, ita abubuwan da za ta yi amfanin, tubda lakum, sai a muku bayaninsa. Mun gane wannan? Akwai wato kenan abubuwan da aka kaddara an haza. Ya za mu tabbatar da wannan? Dauki misali inda Allah madaukakin sarki yake cewa falagar kalakal insana min salsalin min menene inda Allah madaukakin sarki yake cewa min salalatin min dini summa me ya summa ja'alnahu nudfatan fi qararin makin. In kace laqad khalaqal insana min sulalatin min din, mun halicci dan adam daga laka, ko sai ce summa me summa ja'alnahu waye ake nufi nan farko tukunna? Khalaqal insana min sulalatin min din, wane ne shi? Annabi Adam. Summa ja'alnahu nudfatan fa Annabi Adam, to hudin yana koma zuwa gawa sauran jama'a, amma ba a faɗi sauran jama'ar ba, ko sai aka kaddara, sai ka kaddara cewa akwai abin da aka shafe. Mun halici Annabi Adamu min sulalatin min dinin daga yumbu, ko sannan daga Adamu muka halici ƴaƴansa, su kuma ƴaƴan muka halice su daga dugan mani, tunda ba halici Adamu daga dugan mani ba. Don haka hudin yana koma zuwa ga ƴaƴan Annabi Adamu ne. To kamar haka nan, ya ku masu imani, kada ku yi tambaya akan abubuwan da in an ba ku ansa za su bata muku rai. Takadir shine yanzu ku tambayi abubuwa masu amfani da su tambaye ku a addinin ku. Su din wannan in tasalu anha, in ku yi tambaya akan su wayan masu addini, yana nazal alquran lokacin da ake sauka da alqurani to bidallahu kun za a muku bayanin su kuma ma wancan na baya ma afa Allah anha Allah ya riga ya yafe akan wancan abubuwa din da abin nan yau saboda haka Allah madaukakin sarki ya yafe ba mu sauran magana akan wannan wallahu ghafur lalle Allah madaukakin sarki ko me yawan gafara ne halimu ko me sanyin lamari ne a cikin al'amarin sa babu wato kiran ta da hankali to mu je mallam
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
الله يتكد ده حقيقة سألها سنتم بها أكانت إتوا وچم مون يتنبير وانا حالكم يقوم أكم وچم مون يتنبير وصل قوم وصل جماعة من قبلكم كافينكو وانا الأمة النبي صلى الله عليه وسلم سنتم بها أكانت أما ده أكباسو أنسى sun mazo biya kafir sai suka waye gare sun kafirce musu abin nan ba kawai misali mutanen samudu suka ce sai annabi salihu sai ya fitar musu da taguwa ko amma da aka fitar da taguwa sun yi imani ba sai imani ba dan haka sai suka zama kafirai mutanen isa alaihi salatu wassalam suka ce hal yasdi'u rabbuka ayunzila alaina ma'idatan minas sama'i ta ko ma'idatan minas sama'i sai ya ce musu a ku ji tsoron Allah fa ubangijinka in ya isa ya saukar mana da kabaki akan abinan babban table dining table ana akwai naman kaza ana akwai abinci kaza akwai a sha kaza kaya haka mu zanna mu ci mu sha mu more Allah ka zai yin haka sai a ku ji tsoron Allah fa suka ce a mu dai kawai nuridu anna akula minha a kawo mana kawai mu ci sai zan roki Allah fa in an roki Allah za ku yi imani suka ce za mu yi imani yace to wallahi idan na roki Allah aka kawo wannan in ba ku yi ba to akwai matsala yace Allah Allahumma amina ne anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun la'idan li'awana akina ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikina sai Allah yace musu inni munazziluha zan saukar din zan saukar da wannan kabakin abincin alaikum a gare ku ku zo ku ci amma ku sani faman yakfur ba'du duk wanda ya kuskura kuma ya ci abincin da aka saukar daga sama kuma ya kafirce fa inni uazibuhu azaban la uazibuhu adam min al-alamin wallahi sai na masa azabar da ban taba yi wa dan adam ba suka ce eh a saukar saga kuma ka baki sawa daga sama katin tabur kowa sai naman da kaga dama kai in ka kace sai irin abincin da kaga dama kaje abincin daga aljanna mai kyau a nan duniya suka ci suka yi tatil kuma suka kin imani ai kaga matsala ta faru ko yauwa saboda haka irin wannan ta faru da daman gaske to sharadin shine duk lokacin da mutane suka matsa a neman aya ai wasu suna son aya ne su tabbatar shi manzon Allah ne duk lokacin da mutane suka matsa a neman aya Allah madaukakin sarki zai saukar da aya amma idan ya saukar da aya sai kuma suka kin imani to kuma kafirci ya tabbata akan su to saboda haka shi yasa mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ta neman aya Allah madaukakin sarki bai saukar ba saboda kare musu wato gidan imanin su wallahi ta'ala a'lam saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa sun ma'azbahu biha kafirin sun waye gari kuma sun kafirce mu wannan da haka kenan anan ana mana kaidi a wajen tambaya ko a gurin karatu da ake irin wannan wani lokaci zaka samu wata tambayar fata da wani fa'ida saboda haka shi yasa kullum malamai suka gaisa cewa in za a yi tambaya ai tambaya akan abu mai munasaba an za a yi tambaya ai tambaya akan abu wanda yake ba na mantawa ko wata tambaya da aka taba wata rana lokacin muna yawan zuwa azu gurin walima da gurin tafsir duk inda muka je walima sai an tura wannan tambayar duk inda muka je gurin in kuma an zo da Ramadan za a turo ta kamar sau ɗaya ko sau biyu wanda same tambaya kuma wani tarkiki da aka shiga ka babin sahawi a cikin sallah sai da ka duk wanda sai kaga kaman ana gwada mutane ne ma har sai dan dai surutu akan tuhunan sanin ne dai na ganin wannan tambaya din to muje
ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibati wala wasilati wala walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun
Allah madaukakin sarki yace ma ja'alallahu min bahiratin Allah bai sanya wata bahira ba wala sa'ibatin bai sanya wata sa'iba ba wala wasila babu wata wasila wala hamin babu wata ham da Allah madaukakin sarki ya sanya shine wayannan nau'i ne na dabbobi wanda yake a lokacin su suka haramta ma kansu idan dabba ta dauki ciki sai ta haifi ƴa mace ƴa macen ma sai ta haifi mace wannan macen ma sai ta haifi in aka samu guda biyar to na biyar din sai ta haifi namiji to wannan namijin ana lura da kowace dabba da abubuwan da take haifa inda ta haifi ƴa to ƴar za a lura ita ita in namijin to shi ne zai zama bahira wannan ya zama na gunki ba za a sake taba shi ba sai a kyale shi sai a abin nan sai ya duka yawo ko gidanka ya je an yi gari ko iyaka garin kenan kafin matarka ta tuka ya kai zai ci ba a sa kore shi ba sai ya ci ya shiga gidan kowa ya tatile abin da ya ga dama kuma ma na gunki ne ba za ka tawa su gashanta malaman gunki ne sun za su kama shi su yanka da sunan gunki su cinye ko kuma idan raƙumi ya kai shekara kaza yana bin dabbobi to shi kuma ya zama shi ma wato kenan na gunki ne ba za a abin nan dinsa ba to wannan nau'i ne na dabbobi wanda su suka tsara wani trap ne da aka yi dan a ci kudin talakawa in baka kamu ta nan ba za ka kamu ta can in baka kamu ta nan ba za ka kamu ta can wannan duk abu ne wanda suke yin sa a zamanin jahiliya shi sababu ba shi ba fa'idar sai mun zo mu yi dogon bayani akan su to amma abu mai muhimmanci shine cewa wannan abubuwan Allah ya halatta musu cin su su kuma sun haranta su Allah ya ce bai sanya wani bahira ba bai kaza wasa iba ba bai sa wani ham ba bai sa wani wasila ba walakin me walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhiba sai dai suna yi ma Allah madaukakin sarki ƙarya ne dan a ci kudin mutane dan a ci dukiyar mutane kaga wannan dabbobin da za a riga tara su su za su riga kamo su suna yankawa da sunan gunki in an zubar da gunki in aka zubar da jini da sunan gunki da farko an daukaka harkar bautar gumaka na biyu an zubar da jinin a gaban gunki kowa ya gani a gunki aka yanka na uku ko ba wanda zan san inda za a yi da nama ya tafi gidan wa to kaga kuma in sun gara ma za su iya sirri za su iya wani abin nan to Allah madaukakin sarki yana jan kunnen cewa abinda Allah bai haramta ba kar mutane wato kenan su haramta kansu wa kina zina kafaru ta nuna Allah lail kaziba suna kirkira Allah ne madaukakin sarki ne ƙarya waqtaruhum la yaqiluna yawa yawa su ko ba hankali ne da su ba to mu ji magana
wa iza qila lahum ta'ala wa ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalam kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun
Allah madaukakin sarki ce iza qila lahum ta'ala in an ce musu ku zo ko in an ce musu ku zo ila ma anzalallahu zuwa ga bin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ku zo akan addini ku zo ku bi abu na Allah madaukakin sarki wallahi rasul ko kuma zuwa ga manzo qalu sastahazuna ma wajadna alaihi abana abin da mun iyayen mu akan sa wannan ya isar da mu ya ishe mu kenan duk lokacin da aka kira su zuwa ga alqur'ani suna nesa da alqur'ani duk lokacin da aka ce su zo zuwa ga abin da Allah ya saukar suna nesa da abin da Allah ya saukar amma me yasa haka sun tashi sun samu su ta kalit wanda iyayen su da kakannin su suke a kansa ta haka su ba za su iya barin sa ba shi kuma alqur'ani ya zo da wani hukunci wanda yake daban wanda su ba su san shi ba sai su ce mi hasbuna ma wajadna alaihi abawa abin da muka samu iyayen mu a kansa ya ishe mu da haka ba mu bukatar wani abu kaga da sun ce ba za mu bi ma da wala Allah ya fi sai suka ce a'a ya ishe mu don haka ba mu bukatar wani abu daban anan alqur'ani yana zargin mutum yayi takalidi takalidin kuma wanda yake na ido rufe takalidi ido rufe shine kawai abin da ka tashi ka gani yake a gida kullun shine daidai a wata aya Allah ya ce a walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun ko da gidan nasu da matsala iyayen nasu akwai abinda bai zo musu ba na ilimi iyayen nasu akwai abinda ba su fahimta ba iyayen nasu akwai abinda ba sa yi ai ya kamata a ce sai amma ne hankalin kansu da kuma ilimin da Allah madaukakin sarki ya ba su su gani duk abinda ba daidai bane to wannan ba daidai bane kamar yadda muka yi magana yanzu saboda duk abin da ba daidai bane sai a gyara kawai sai ya zama matsalar ta tsaya a iyaka nan na baya kan sai a tare wanda za su so su a to mu da gidan mu ga abin da muke ga abin da muke ga abin da muke kofar gidan mu kaza mun canfa kaza mun canfa kaza mun canfa kaza ana yin sa tabbas amma yanzu tunda wa'azi ya zo mana cewa abu kaza nan ba shi da kyau sai mu dakatar da shi a iyaka nan inna neman gafara ne mu neman na baya gafara kuma tsayar musu da matsalar saboda idan muka ce za mu ci gaba da tuntuɗa shi tunda su suka sunnata yanzu yinsa da muke yi ba ƙara musu matsala muke yi tunda mun san sunnatan sai ya tan falahu me uzruha wa uzru man amila biha ila yawmil qiyama idan muka dakatar da aikin barnar da ake yi a gidanmu daga yau ai mun taimaka mu iyayenmu na bayan mun taimaka wa kakanninmu na bayan wizir da yake zuwa yake samun su ya tsaya daga iyaka nan da yake nan na biyu kuma mun taimaka ma na gaba domin iyayenmu ba za su ga ala wannan abun ba su kuma dama ba za su dori ba dama ba za su ce gadon gidansu bane ba ma mun gane wannan to saboda haka kuskure ne a ce dan an samu gida ana kan abu kaza aqida kaza su sun samu iyayensu suna bautan gunki suka ce za su tabbata akan gunkin to ba hin nan laba bautan gunki ba duk abin da aka samu a gida wanda yake mummuna sai a ajiye wannan abun mummunan da yanzu muka karanta la yasawil khabithu wa tayyib da kikkiawan abu da mummunan abu ba za su samu zaba daidai ba saboda kullum mu kokarin mu sunnatar da abu wanda yake kikkiawa a cikin gidajenmu shine Allah ta aula kana abahu la to la ya'lamuna shay'an koda iyayen su ba su da ilimi na wani abu wala ya hata duna ko da iyayen nasu ba a kan shari'a suke ba shi ke nan sai su bi su ba za mu bi su ba to mu je mala
ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitum ila allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun
Allah madaukaki zarke ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani alaikum anfusakum kowa ya ji da kansa kowa yayi kokari ya rike kansa alaikum anfusakum la durukum man dalla idha tadaitum wanda ya bata batarsa ba zai cutar da ku matsayin ku kuna kan shari'a ila Allah marjo kuma ko mun ku zuwa ga Allah madaukaki sarki take jami'an gaba daya wa yunabbiukum lalle Allah zai ba ku labari bima kuntum ta'malun da abinda ku kasance kuna aiwatarwa wato kenan anan gidan duniya duk abinda ku aiwatar a duniya Allah madaukaki sarki zai ga muku kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza yau mai zantu hadisu akbaraha wannan aya aya ce wadda take tana buƙatar doguwar fahimta saboda dan rikicin da yake cikin ta Allah madaukaki sarki ce alaikum anfusakum alaikum ana kiransa ismul fi'l ai ilzimu anfusakum kowa ya lazimci kansa ya rike kansa iya ruwa fidda kai kowa ya kokari ya fitar da kansa ya lazina amanu alaikum anfusakum kuma in ko kun fitar da kanku la yadurukum man dalla wanda ya bata ba zai cutar da ku ba yanzu kai kokari misali a duniya ce ka kokari sai ka nemi kai sai kwa fituka kai ka samu rufin asiri wani kuma sai yake samun rufin asirin ina ruwanka da shi zai cutar da kai sai kai kokari kai gina kanka a addinance ka san ilimin addini kai kokarin ibada ka bautawa Allah kai kiyaye shari'a kai kaza 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 wani yana cin yana shan giyansa yana ta iskancinsa yana bata lokacin sai yana ta kaza da kaza da kaza zai cutar da kai ba zai cutar da kai ba to saboda haka Allah madaukakin sarki yanzu fahimta da farko kenan yace alaikum anfusakum kowa ya iya kansa ya rike kansa to amma idan mutum zai iya ci da kansa zai iya ci da kansa ai zai iya ci da wani ma ko ba ka bane abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'amul wahidi yakfi lisnain abincin mutum daya mutum bai za su iya cancanta shi saboda duk wanda zai iya fitar da kansa a ruwa kuma hakika zai iya fitar da wani don haka bayimta na biya wannan aya shine wannan ayar da wa'ansu suna fahimtar ta cewa ta hana wa'azi ba ruwanka da kowa kowa ya je ya tashar foliyarsa kai dai kawai ka rike kanka don haka ba ruwanka ba shan giya ke are ina ruwansa da alaikum anfusakum ina ruwansa alaikum anfusakum da sauransu ba ni manta akan wannan aya Allah ya kamala ba amuri mai tafsiri. Wata rana mun tattauna da shi, nace masa wannan aya bata hana jihadi bace wannan aya ta hana jihadi. Sura ka sai kama riwaya Abdullah ibn Abbas da yake cewa laysat fi zamanina. Wannan ayan ba a zamanin mu take ba, ma'ana a zamanin zai zo shi lokacin da za a zo alaikum anfusakum. Kira daga kuma shine wannan zamanin mu ne. Da haka ba maganar wa'azi, ba maganar amr bil ma'rufi, ba maganar nahyi anil munkari, ba maganar hatta ka dayar wuta mu fuska shafi guda da har aka kawo mu bakaken magana da sauransu. Sannan a cikin takardu na har yanzu tun wancan lokacin. To bayan mai magana da shi sai na dauki tafsirin Ibn Kathir, ina dibawa 1983 kenan ko 2, ina dibawa sai na ga farkon abin da Ibn Kathir ya fara kawowa speech din Sayyidina Abubakar lokacin da aka kalifantar da shi, yace ayyuhan nas in lakum taqra'una hadhihi al-aya ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la adurukum man dalla idha tadaytum wa tad'unaha fi ghayri mawdhi'iha. Sayyidina Abubakar yace ya ku mutane, kuna karanta wannan ayar da Allah yace ya ku masu imani, kowa ya iya makansa batan wanda ya bata ba zai cutar da ku ba, amma fa kuna fassara ta bayan da ya kamata ba. Yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji maki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna nasa, lalle mutane izara aul munkara, in har za su rika ganin aiki na barna, alam yughayyirunahu, ba sa canja shi, aw shakallahu an ya'ummuhum biqabilihi, Allah yayi kusa ya hada su da azaba gaba daya. Dan haka kenan amr bil ma'ruf yana nan, nahyi anil munkari yana nan, jihad yana nan, da sauransu. Wannan ayan bata hana ba, amma abinda take nufi na farko shine kokari ka lazimci kanka, kai ka kiyaye kanka tukunna, ba zai ka ba la tan an kulkin wata atiya mislahu arun alayka idha fa'alta azimu, kare zama kai da kake amr bil ma'ruf kuma a same ka kuma kana abin da ba shikenan ba. To saboda haka wannan fassarar da Sayyidina Abubakar ya fare mu wannan ayan kenan. Sai da cewa akwai wani hadisi da yake cewa da aka tabbayar da Sallallahu Alaihi Wasallam akan wannan aya din, sai ya ce bal itamaru bil ma'ruf wa tanahu anil munkar hatta idza ra'aytum ash-shuhha muta'an wa hawa mudbi'an wa ijabi kulli zira'in bi ra'yihi fa alayka bi kasati nafsik wa da anka al-awwam wa inna min wara'ikum ayyaman ko ayyamu sabr ko as-sabir fihi kalqabidi ala jamrati minan nari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba tana nufin abin nan bane, a ita miru bil ma'ruf, ku ci gaba da umurni da kyakkyawan aiki, ku yi wa'azi, wata naha anil munkar, ku yi hani akan barna, har hatta idza ra'aytum ash-shuhha muta'an, sai in kun ga duniya gaba ɗaya al'umma sun dauki rowa shine abin bi, kowa in ya samu daga shi sai matarsa da ƴaƴansa, babu maganar taimako a tsakanin juna, babu ciyayya, babu taimako, babu tausayawa, babu menene, kowa kawai kansa, kowa ya gida killace ya ka gidansa, ya sa babban gate, in ka zo babu inda za ka yi ka shiga, da zai sauransu, babu magana hakan taimako. Idza ra'aytum ash-shuhha muta'an wa hawa mutbi'an, kuma san zuciya ya zama shine abin bi, kowa abin da ransa take so za a yi, duk wanda aka yi ba abin da ransa take so ba shikenan. Kun san dama daga cikin ɗabi'a amina al-insan min ɗabi'atihi yuhibbul adla idza kana mazluman wa yakrahu zalima, saboda duk lokacin da aka taba hakinsa zai yi magana ba a adalci, ba a kaza, ka zalumin shugabanni agyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagy haka ba saboda kansa kawai ya sani kowa kowa abu du abin da zaka yi na alkhairi indai baka wasa abin da zaka yake so babban zane kaga hawan mutbi'an kenan wa ijabi kulli dhi ra'yin bi ra'yi sannan kowane mai ra'ayi yana ganin ra'ayin sa shine daidai kowane mai fahimta yana ga fahimtar sa ta addini ita ce karshe kowane mai nan kowa in ya tashi iyaka nasa yana sannan shine abin da yake daidai to annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kaga haka fa alaka bi kasati nafsik sai ka kokarin kame kanka ka san yanda zaka yi na farko kar ka shiga cikin shuha kar ka shiga ijabi bi ra'ayi kar ka shiga wato kenan ittiba'ul hawa sai ce domin daga wannan lokacin akwai abin da ake kira ayyamu sabr, ranaku na hakuri. Wanda zai rike addini asali na gaskiya zai zama kalkabi da alajamrati minan nari, kaman yana rike da gaushin wuta ne. Yawa in dai ba za ka bi ra'ayin jama'a didi ba, ko na kungiya ne, ko na garinku, ko na menene, a'a gaskiyar za ka tsaya a kanta, kowa zai kika, kowa zai kika, kaman ka rike gaushin wuta ne kai kan mutane. Har ma a cikin hadisin yake kara da cewa lil amili fihi min al ujuri misla 50 rijal minku. Wanda zai tsaya ya rike sunna, ya rike musulunci a wannan lokacin yana daidai da wan ladan mutum 50 daga cikin musulunci. Ya rasulullah minna aw minhum, daga cikin mu din nan, ko kuma dai daga cikin su irin mutanen zamanin su ce bal minkum, daga cikin kudin. Wanda ya rike gaskiya a wannan lokacin Allah madaukakin sarki zai bashi ladan mutum 50 kamar a cikin ku, saboda gaskiya ba za ta ruku ba a wannan lokacin, ba za ta ruku ba. To saboda haka kenan wannan ayan tana kokari ta nuna mana cewa wato kenan stages na amru bil ma'ruf da nahyi anil munkari, ba a daina amru bil ma'ruf, ba a daina sai ya zama last resort ta yanda ba zai iya yiwuwa ba. To anan ne kuma wato kenan wannan abin. Saboda haka idan mutum yana inda za a faɗa, ko a saurara ko kar a saurara, to dole sai ya faɗa. Sai dai in ya zama in ka faɗa sai dai ka tsere a guje, to nan shine wannan ko ba za ka kai kanka zuwa ga alaka ba in ka tabbatar in ka faɗa. Domin daga cikin sharuɗan amru bil ma'rufi shine ya zama kai din tukun abin da kake faɗan kana kokarin kwatantawa, duk da cewa kai ma dan adam ne. Na biyu ya zama cewa abinda zaka hana na munkari din ya zama ba zai jawo munkari fiye da shi ba. Na uku ya zama ba za ka faɗi abin take a yanka ka ba, in dai ka faɗa kashi kaza ai to wani ba za ka faɗa ba, ba za ka faɗa ba, saboda ba za ka kai kanka zuwa ga halaka ba. Kamar yadda aka ce in an tafi jihadi, idan mutum biyu ne abokan gaba suka fuskanto ka, to in ka gudu ka gudu a jihadi, amma in sun kai uku in ka gudu kuma ka tsayar da rai ne. Musulunci bai yadda da aqidar ku jiddu a kashe ku ba, a'a musulunci bai yadda da wannan ba. Saboda haka sai a sake samuwa wato kenan wata dabara ta yanda za a ci gaba da wato kenan amru bil ma'ruf. Don haka wannan ayan da Allah madaukakin sarki ya ce allazina amanu alaikum anfusakum, kenan Allah madaukakin sarki yana umurtar mu mu lazimci kawo kanmu, sannan ba za mu daina amru bil ma'ruf da nahyi anil munkari da kuma jihadi dan daukaka addinin Allah ba. A cikin wannan halin sawa'un mutane sun fahimce mu ko ba su fahimce mu ba, sawa'un mutane sun karba ko ba su karba ba, la yadurruku man dalla idha hadaytum, in dai ku kuna kan gaskiya to duk wanda ya batta to wannan batan sa ba zai zama wato kenan ya cutar da ku ba. Ila Allahi marjukum, kuma makoman ku zuwa ga Allah madaukakin sarki ne, dan haka zuwa ga Allah madaukakin sarki za a koma ranar lahira. In kun koma zuwa ga Allah to inabiyukum bima kuntum ta'maluna, Allah madaukakin sarki zai ba ku labarin duk abin da kuka kasance kuna aikatawa. Saboda haka rashin amru bil ma'ruf shi yake kawo al'umma ta mutu. In ana amru bil ma'ruf yanzu ka ga wato kenan al'umma ta tashi, tunda in dai ka faɗa dole wani bai yadda ba, wani zai yadda, wani bai fahimta ba, wani zai fahimta, wani bai gyara ba, wani zai gyara. To mu ji alarama lokaci. To alhamdulillah zamu dakata nan insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai, Allah madaukakin sarki ba mu ladansa. Abinda muka kuskure, Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu. Inda muka kuskure ba mu ikon gyara kuma ya fi muna.